sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Binta Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 30 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mukanin labarai.
Shugaban Joe Biden mai jiran gado ya ce zai tashi tsaye sosai wajen yaki da annobar COVID-19. Cikin matakan da zai dauka har da ƙara yawan rigakafin da ake yi wa mutane. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasar su kare ikon da ya yi amfani da shi wajen hana kashe kuɗi dala biliyan 740 a fannin tsaro. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da yiwuwar saidawa ƙasar Saudiya wasu makamai guda 3,000 akan kuɗi har dala biliyan 290 a cewar ma'aikatar tsaron Pentagon a jiya Talata.
To madalla, a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a jamhuriyar Niger alƙaluma da hukumar zaɓe ta wallafa a shafinta na intanet na nuna hukumar ta CENI ta kammala tantance sakamakon zaɓe da suka shigo daga wasu wuraren da ke nunin ɗan takarar jam'iyya mai mulki Bazoum Mohamed ne ke kan gaba. Muna tafi da ƙarin bayani. Za kuma ku ji a hira ta musamman da Dr. Sani Aliyu, coordinator na kwamitin ko ta kwana a yaki da annobar coronavirus a Najeriya cewa cibiyoyin kula da masu ɗauki da cutar a ƙasar sun cika. Sannan kuma muna tafi da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Joe Biden mai jiran gado ya ce zai tashi tsaye sosai wajen yaki da annobar COVID-19 cikin matakan da zai dauka har da ƙara yawan rigakafin da ake yi wa mutane, yayin da gwamnatin shugaba Donald Trump ke yin baris da sukar da ake yi mata game da matakan da ta dauka na yaki da cutar wadda ta kashe kusan mutane 339 a Amurka. An dan samu ci gaba kadan a cikin yan kwanakin nan a kasar a adadin masu kamuwa da cutar ba kamar yadda aka gani ba a watanni biyu da suka gabata, amma har yanzu ana samun kari kan kusan mutum 180 masu kamuwa da cutar da ake samu a duk rana. Kuma jami'an lafiya sun yi gargadin cewa tafiye-tafiyen lokacin hutun Kirsimeti da sabuwar shekara ka iya ƙara yawan masu kamuwa da cutar. Yayin da ya rage ƙasa da wata guda ya karɓi mulki a jiya Talata, Biden ya faɗa bayan wata ganawa da ƙwararru cewa gwamnatin Trump na yin tafiyar hawainiya a ƙoƙarinta na yi wa mutane rigakafin. Biden ya ƙudura aniyar za a yi wa mutane miliyan 100 rigakafin a kwanaki 100 na farkon mulkinsa. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasar su kare ikon da ya yi amfani da shi wajen hana kashe kuɗi dala biliyan 740 a fannin tsaro. Kodayake ya yi hasashen cewa shugabancin 'yan Republican da ya bayyana a matsayin gajiyayyu marasa wani tasiri a majalisar za su bari a yi watsi da matakin nasa. A karan farko na ɗaukar irin wannan matakin cikin shekaru hudu na shugabancin Trump, majalisar wakilan ƙasar ta kada kura'a ba tare da wata jayayya ba da yammacin ranar Litinin akan kin amincewa da ikon shugaban. Haka kuma ta yi wa 'yan majalisar dattawan su ma su yi hakan a yau Laraba. A farkon watan nan ne 'yan majalisar dattawan suka amince da kudurin kuɗin tsaron da kuri'u 84, wata su 13 kuma suka yi akasin haka, fiye da kuri'u kashi 2 cikin 3 da ake bukata don yin fitali da matakin shugaban. A jiya Talata, Trump ya kira kudurin kuɗin abin kunya tare da mika wuya ga kamfanonin fasaha da matsorata ragwaye suka yi. Ya faɗa a Twitter cewa ku tattauna akan kudurin da yafi wannan ko kuma ku samu shugabanni mafi kyau yanzu. Ya ƙara da cewa kada majalisar dattawa ta amince da wannan kudurin kuɗin sai an gyara shi. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da yiwuwar saidawa ƙasar Saudiya wasu makamai guda 3,000 akan kuɗi har dala biliyan 290 a cewar ma'aikatar tsaron Pentagon a jiya Talata. Sai da makaman na zuwa ne a kwanakin ƙarshe na wa'adin mulkin shugaban Amurka Donald Trump. Shugaba Joe Biden mai jiran gado ya yi alkawarin dakatar da saidawa Saudiya makamai, ƙasar da ta fi sayan makaman Amurka a gabas ta tsakiya, a wani ƙoƙari na horawa Saudiyar wuta a kan ta kawo ƙarshen yakin da take yi a Yemen wanda ya haddasa mummunan tashin hankalin jinƙai. Cibiyar haɗin gwiwar tsaro ta ma'aikatar tsaron Pentagon ta tunar da majalisar dokokin Amurka akan yiwuwar saida makaman a jiya Talata. dama 'yan majalisar dokokin sun fusata akan yawaitar kisan farar hula a Yemen. Kuma a farkon shekarar nan sun yi kokari su hana saidawa Riyadh jiragen saman yakin F-35. Duk da amincewa da ma'aikatar tsaron Amurka ta yi, sanarwar bata nuna akwai wata yarjejeniya da aka sanya wa hannu ba, ko kuma an kammala shawarwari game da matakin.
To madalla, nan ba da jimawa ba, Maryam za ta kawo mana ƙarshen labarin duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To a jamhuriyar Niger, a yayin da ake ci gaba da tattara sakamakon zabe da aka gudanar a ƙarshen makon jiya, bayani na nunin dan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki Bazoum Mohamed ne yake kan gaba, yayin da Muhammad Osman na jam'iyyar RDR canji ta ƴan hamayya ke bi masa, lamarin da yasa kowanne daga cikin bangarorin ke ikirarin shi zai yi nasara. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaimomin Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Alƙaluman da hukumar zabe ta wallafa a shafinta na internet da nunin har izuwa karfe 1 na ranar yau Laraba, hukumar ta Seni ta kammala tantance sakamakon da suka shigo ta daga da'irori 69 daga cikin 266, abinda ke nunin dan takarar jam'iyya mai mulki Bazoum Mohamed ne ke kan gaba da ƙuri'u 293,739, sai Muhammad Usman na jam'iyyar FBL canji mai ƙuri'u 240,676. Da yake bayyana matsayin jam'iyyarsa ta PNDS tarayya, Tahir Garka, mamba a kwamitin yakin zaben jam'iyyar, ya ce yana da kwarin gwiwar su za su lashe wannan zabe.
Alhamdulillahi, dan takarar mu Bazoum Mohamed yana da goyon baya. Goyon bayan mutane masu daraja, yana da goyon bayan Nigerian. Har yanzu muna nan bisa kan bakanmu, suna yiwa dan takarar mu huce tun zagaye na farko a wannan zabe da an.
Sai dai ƴan adawa a ta bakin kakakin jam'iyyar Modern Lumana Bana Ibrahim na cewa muddin aka bayyana sakamakon ƙuri'un da ƴan ƙasa suka kada a ranar Lahadi 27 ga watan Disamba, ba wata tantama dan takarar FDR canji ne zai yi nasara.
Mun imani cewa a lalace za mu je zagaye na biyu da Bazoum Mohamed. Bi iznillahi ta'ala, Mamma Usman shi zai zama shugaban ƙasa bayan wa'anga zabuka da za.
A sanarwar da suka yada a kafafan sada zumunta a yammacin jiya, ƴan hamayya sun yi kashedi ga jam'iyyar PNDS mai mulki ta dakatar da abinda suka kira take-take mai kama da yunkurin murɗa sakamakon zabe. Har ila yau ga Bana Ibrahim,
tare da anka soma zabe ƙarfe 8 anka kai hari wani gari da ke kusa da Tasara, anka kashe mutum 7. Lokacin nan president Kin Seni yace a tsayi da zabe tunda babu tsaro a dawo a gani. To sai mun kaga president Kin da yasa anka tsayi da zabe ƙarfe 8, kuma sai anka cika takardu anka ce wai mutum fiye da 20,000 sun kai zabe daga ƙarfe 7:30 zuwa ƙarfe 8. To wannan ne mun kai kashedi, mun ka ce ai hattara, tunda dai muna da takardun mu ga hannun mu ban mu yarda ga wanga zabuka da anka yi a yimbinan murdiya.
To amma Tahir Garka ya musanta wannan zargi.
Tarayya ba mu wannan akida, ko ko da tarayya take tunda an ka kirkiro partin tarayya, ko ko da muka yi ta ai zabe ta tace ne. Ina akwai waɗanda ga son ai zabe ta tace ba kai mu ba, don ka babu zancen saka ko wani zancen murdiya. Mutane dai ne sun san ba su da mutane, ba su hito sun kai yakin zabe ba kamar yadda ya kamata. Sun san da ba su da mutane, don shi ne suka wannan soke-soke tun yanzu.
Yanzu haka hukumar Seni na ci gaba da tattara sakamakon zaben da ke fitowa daga sassa daban-daban na wannan ƙasa, inda a wuni na uku na zaman da take yi a cibiyar da ta kafa a Palais de Congrès da ke nan Yamai, bayanai ke shigowa sannan a hankali, waɗanda jami'ai ke gudanar da aikin tantancewa kafin a bayyana su a kafar talabijin mallakar gwamnatin Nijar, yayin da a nata ɓangare jama'a ke ci gaba da harkokin yau da kullum hankali kwance. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla, an gaishe ka Sule Mumuni Barma, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga muryar da ƙarshen labaran duniya.
Jiragen saman yakin Isra'ila sun harba makamai masu linzami a wasu wurare a kusa da birnin Damascus da safiyar yau Laraba. Har wani sojan Siriya ya mutu, wasu su uku kuma suka jikkata, a cewar sojojin Siriya. Harin da aka kai bayan tsakar dare a yankin Zabadani da ke Damascus ya auna wurin da makaman kariyar Siriya suke ne, ya kuma lalata wasu wurare. Abinda aka ji wani sojan Siriya da ba a bayyana sunansa ba yana fadawa kamfanin dillancin labaran sana'a kenan. Wannan shine hari na biyu da aka bada rahoton sa tun daga makon da ya gabata. Jiragen saman yakin Isra'ila sun tada bom a wasu wurare dake tsakiyar garin Masyaf a ranar Alhamis din da ta gabata. Kwararru a fannin kiwon lafiya a Sudan ta Kudu sun cancanci waɗanda suka shirya wani bikin raye-raye da kaɗe-kaɗe a ƙarshen makon da ya gabata a Juba babban birnin ƙasar, inda dubban mutane suka tattaru, abinda a fili ya nuna an saba matakan kariyar COVID-19 da ma'aikatar lafiya ta sanya. Tauraron mawaƙin ƙasar Tanzania Diamond Platnumz ya tattaro masoya 'yan kallo da yawa zuwa wurin bikin da aka yi a waje a filin tunawa da Dr. John Garang. Cikin waɗanda suka halarci bikin har da shugaba Salva Kiir. Galiban waɗanda suka halarci bikin raye-rayen sun yi watsi da matakan da hukumar lafiya ta ƙasar da hukumar lafiya ta duniya suka sanya na yin nesa-nesa da juna ko sanya takunkumin rufe hanci da baki. Ko da yake shugaba Salva Kiir ya sanya takunkumin. Likita Angelo Gobe Coach, babban daraktan cibiyar kula da lafiyar al'umma ta gaggawa wadda ke kula da waɗanda suka kamu da COVID-19 a ƙasar, ya ce taron bai dace ba. Ya ƙara da cewa kamata yayi a tattauna da hukumomin lafiya idan akwai irin wannan taron a ƙasar saboda yawan jama'ar da za su taru.
Sheikh Maryam Dauda to a wata hira ta musamman da Dr. Sani Aliyu, coordinator na committee ko ta kwana a yaki da annoba coronavirus a Nigeria, yayi bayani cewa cibiyoyin kula da masu cutar a kasar sun cika kuma babu gadaje sakamakon karuwar masu dauke da cutar a kasar. Daga Abuja ga yadda hira ta kasance da wakiliyar murya Amerika Halima Abdulrauf.
To doctor, batun samun karuwa adadin masu dauke da cutar coronavirus ya fara saka fargaba a zakatan yan Najeriya. Ina muka kwana a yanzu?
A gaskiya wannan annobar da ta saki dawo mana a wannan lokacin, a gaskiya duk tsoraci muke saboda da alama cewa abubuwa za su zama daban da abinda ya kasance da cha. Mun fara samun gadajen asibitocin da suke kula da wayannan marasa lafiya suna cikewa London. Mun fara ganin marasa lafiya masu tsananin ciwo tare sun fara rasuwa da wannan ciwo. Kuma ni a gani na bambanci tsakanin watan September haka October da yanzu shine yawan cakudar jama'a da aka samu zuwa ƙarshen shekara, saboda a ƙarshen kowace shekara ana bukukuwa, ana daurin aure, ana wato meeting na addini da sauransu. Kuma inda a ce duk wayannan hulɗar da mutane suke yi suna saka safar fuska, suna kula da tsaftace hannunsu da kuma saka tazara tsakaninsu da juna, da abin ba zai fasu ba. Abinda muka duba a yanzu ana nan dai ana nazari, amma ba alamun cewa wai an kawo wata irin corona din ce daban daga waje, shi yasa wannan abin ya tashi daga bisa dukkan alamu, saboda halin mutane ne da suka watsar da duk wani nasiha da ake musu akan yadda za su kare kansu daga wannan cuta.
Shin akwai yiwuwar sake daukar matakin rufe kasar nan duba da kari a adadin masu dauke da cutar corona virus?
Ba mu san haka ya faru, amma in ta kama da idan abubuwa suka ci gaba da cakudewa, mutane suka fara mutuwa, dole ba za mu zauna ba muna kallo mutane suna da mutuwa a game da wannan.
Daga shidi ga batun hana jigilar fasinjoji daga kasashen waje, musamman waɗanda ke da yawan masu dauke da annobar corona.
Asu sai kwaso mun duba wannan, dan akwai meeting din mu da muka yi and sai da muka yi fiye da awa daya muna nazari akai. Abinda muka duba muka ga su kasashen da suka saka wannan doka na natsai da zirga-zirga, kasashe ne da dacin tsakanin su da Britania suke da abinda ake kira open sky, kawai sai dai ka nuna takardunka ka hawo jirgi, ba wani test da ake babu komai. Amma ku dama tun cincini in zaka zo daga kasan waje dole kai test na COVID kan nuna cewa baka da cutar, sannan kuma ka biya kuɗin da zaka zo ka sake yin test a kwana na 7 a Najeriya, sannan kuma ka kebe kanka wannan kwana 7 din kafin kai test. Wannan kasashen duk ba su da wannan. Yanzu da suka saka wannan doka na rashin kuɗi zirga-zirga, da yawa daga cikin kasashen yanzu sun dawo kuma suna cewa to sun daga wannan dokar, amma sai ka nuna takardunka na cewa baka da wannan cutar sai kai test. So kusan yanzu sun fara bin aba'idar da mu muke da dama tuntun kenan. To kuma a dalilin me mu za mu tsaye da zirga-zirga mu bi su alhali dacin abubuwan su ba su kai karfin namu ba? So shi yasa muka ce abin da ya kamata mu yi, dama tuntun muna da wayannan dokokin mutane suna bi, amma akwai wayanda suke kokarin su bi wata hanya daban, so zamu karfafa wannan duk wayanda za su taho daga Britania da Afrika ta Kudu, banda kawai sai sun bada takardu da zai nuna cewa ba su da cutar, dole sai sun biya kuɗin da za su yi test a kwana na 7, sun bada takarda da zai nuna cewa an yarda su zo Najeriya, abinda muke kira permit to travel. Ba yanda za su samu permit to travel din sai sun hau wannan yanar gizo namu sun saka sunan su sun saka inda za su zauna wace wani gari za su zauna da komai nasu idan ba su da shi ba su ba ma za su zauna Najeriya ba ma ko kanshin Najeriya ma ba za su ji sannan kuma kwana na 7 za mu tabbatar sun je sun yi test in ba su yi test ba zuwa kwana na 10 za mu yi cancelin din passport na wata 6
mun gode kwarai da gaske
to a gaida Halima Abdulrauf
cutar coronavirus ba ta da magani
daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni
ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki
ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari
ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa
ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya
kar ka rika cutanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya in kunne yayi gangan jiki ya tsira
yanzu kuma sai ku dade gyara zama dan shirin mu na gaba
mu barka da kasancewa da shirin ciwon yammaci tare da ni Aisha Mu'az yau a cikin shirin ciwon yammaci zamu kawo muku ci gaban tattaunawar da nayi da Dr. Amin Ahmad Shehu kwararriyar likita kuma mai taimakawa mutane fahimtar kansu da kuma hafsu dadan hirarta mu a yau za ta mai da hankali ne akan yadda bayyana abin da ke zuciyar mutum ke tasirin tuwa wajen samun nutsuwa ayi sauraro lafiya
mutane da dama suna ganin cewa mata su ne jefa jankuwan su mata cikin kunci misali mace ce mai yiwuwa ta rasu ta bar ɗa a gidan miji ko kuma a'a ta ce domin gidan miji da kishiya sai gida idan ita mai yiwuwa ta fito da iko a gida a yadda za a juye al'amura cikin gida sai kika ɗan nan dai da ba nata ba yana cikin wani hali kwanakin bayan an samu yaran da kishiyoyi suka ɗaure a kirkin tumaki sannan ba za mu ce mu mata mu muke jefa kanmu cikin wannan hali
akwai waɗannan abubuwa a gaskiya amma zan sake dawowa da mu magana da nayi na zancen neman sani da neman ilimi dan duk wacce take da ilimi wacce ta san dalilin da yasa Allah ya halicce ta tana da isasshen ilimi ba za ta irin wannan ba saboda ta san in ba kama ta duniya ba za ta je ta tarar wanda ya turo mu duniya gaba daya kuma za ta yi bayani saboda haka cika akan rashin ilimi ne dole a tashi a iyaye a tashi a yi wa mata ƴaƴa mata ilimi sai a dinga ware maza ƴaƴa mata ilimi ilimin nan da nake faɗa ba wai na boko ba kawai ilimin addini musulunci kuma ilimi ne zurfi ba wai ai karatu kawai ai karatun zuku da sauransu ba ai wa mata su nemi ilimi yadda za su iya sanin me ya dace da su kuma abubuwan da bai kamata a yi ba kin ga zai rabu a haka
Director kin yi bayani a game da nau'o'in cin zarafi ko zaki mana ƙarin haske akan haka
to abin da zan iya cewa a nan shine ana samun haka da yawa don yadda nace harkokin da halayen rayuwa yanzu sun yi wuya kuma mazajen nan da yawa suna ganin matan nan suna zaune ba wani abu suke yi ba hankali yawanci yana tashi in hankali ya tashi mutum ya fita bai samu abin da yake so ya samu ba ya zo gida an dora masa wasu abubuwan da zai dauki akan wa zai dinga da sauke wannan haushin yawanci akan mata ne ban cin haka daidai bane ba daidai bane saboda haka ba zan su ma an so su dinga barin matan suna tashi suna taimaka musu su nemi abubuwan yi ba aka hada karfi da karfe to kin gani abubuwan wata kila za su dan rabu ba za su nemi su ma ilimin nemi ilimin addinin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da iyalansa yaya yayi ai kowa ya san ba mai kuɗi bane shi amma a haka aka zauna da ma shi ya kamata za a yi koyi da shi mata a yi koyi da sunna dan a samu wannan ragin wannan tashin hankalin da rashin zaman lafiyar da ake akwai abin da kike ganin gwamnati za ta iya yi da kawo sauki to na farko dai gwamnati tana da kauyi a kanta na tabbatar da abubuwan nan da yanzu tun rinjayi yadda ma ake zato. Na farko shine a tsaya a duba duk wanda yayi irin wannan laifi a tabbatar an kama shi an hukunta shi. An hukunta gobe in ma bai bage na ba za a je a rage abubuwan nan da suke faruwa. Dan yawanci balle abubuwan da ake wa yara kaga yara an lalata su. Wani lokaci daga cikin gida ma abin ke faruwa sai kaga ana rufa-rufa an rufa maganar abu ya ci gaba yayi ta yaduwa to aka samu aka hukunta wayanda suke yin wannan abin zai ragu a nan gaba aka kuma kazalika aka samu aka yi wa da matan da matan mutum ya san meye nauyin da yake kansa da meye kamata ya yi gwamnati ya kamata ta yi kokari yaran nan da ba sa makaranta suna yawo ba su da abin yi a samu su shiga makaranta su yi karatu su yi ilimi su gane meye a gaban su Allah ya yarda aka samu haka abubuwan da ake ciki za su
Hajiya Hafsat Ladan na daga cikin waɗanda suka amfana da irin waɗannan darussa da taimakawa mutane fahimtar kansu kuma ta shaida min yadda ta amfana.
To gaskiya daga farko dai in sai magana mai ban sai sai wani lokaci haka har duk discussion inda ake yi kaman da ni ake na yi tunanin a lot of things da aka ce wurin nan abu ne da kamata a ce tun ba yau ba ma yana baka gane ba ne sai da wani yayi magana sai ka ce eh gaskiya ne to gaskiya daga lokacin zuwa yanzu because na yi ta maganan abubuwa ne kamar an tono min abin da ke damuna tun mutum nake da wani lokaci da abu kana son faɗi sai kai shiru da to recall lokacin da na fara aiki aka je meeting da abubuwa suna damun kowa ina son yi magana sai in kasa wani lokaci sai yi magana da wanda ke kusa da ni ce ai gashi kiga mutum ya daga hannu ya faɗi exactly what I told him sai ce to it is something can do it the first time na fara magana cikin mutane ko da na koma office ina kaman celebrating kaina sai zan iya to gaskiya kuma sai naga irin dan local friends din mu da muke da wani lokaci mutum zai zo maka da matsala ku dan yi magana da shi sai kaga hankalin shi ya kwanta to a sai dai ina da wayannan potentials din da ni ma ina iya yiwa wani magana kuma ya dan fito cikin matsalar baka iya magana for the simple fact that ya za a gani to gaskiya irin abubuwan nan has really helped me in a way that yanzu inda ya kamata in ce a'a na iya cewa a'a inda nake tunanin ba zan iya yi ba because ina da wasu shortcomings nan da ke hana ni yanzu na gane a ce ba shortcomings bane I just need to take a step further so gaskiya akwai improvement kwarai in my life personally in my life socially in my life financially
cece shawarar ki ga musamman mata kasa ida ma'aikata ne ko kuma ɗalibai ne ma game da yadda ya kamata su ciki da al'amuransu na rayuwa
mun samu mata muna da wani weakness in us da wani lokaci sai an kamanta da kai first time na attending lecture din nan abin da na ga ma organizers din nace musu ni take wannan abu beyond nan inda suke because we came from the locality mun san abinda mata suke ciki akwai a lot of mata da ke bukatar irin wannan push up din akwai a lot of mata da ke bukatar ka zaunar da su kawai ka ce musu gashi an sai su ga eh lalle haka religion ya samu na abubuwa da yawa culture ya samu na abubuwa da yawa amma in muka zauna muka fahimce su to za su taimake mu in dealing with a lot of issues al'amuranmu na rayuwa
to mai sauraro da haka za mu yi sallama a cikin shirin kiwon ya mace a yau sai kuma mako gobe idan Allah ne kowa mai kuma ya ba mu iko ku ji mu da wani sabon shirin kiwon ya mace yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Dr. Amina Ahmad Shehu da Hajiya Hafsat Ladan sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Levis Gresham ni Aisha Mu'azu da ke cewa ku kasance lafiya ma'assalama
Gaya da Aisha Ma'azu yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke tura mana ta email. A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Ahmadu Abacha, yace zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku ce mu cikin dan majalisar mu na tarayya da wakiltar kananan hukumomin Karasuwa da Unguru da Yusufare da Matina dake arewacin jihar Yobe. Honorable Tijani Zanna Zakariya, saboda tunda muka zabe shi ya tafi zauren majalisa yayi watsi da mu, bamu ƙara ganin ƙeyarsa ba. Haka zalika ba wani aikin ci gaba da yayi mana, koda na sisin kwabo dan tuwon gobe dai ake wanke tukunya. Sai sakon Abubakar Salisu a rikimin Potiskum yace sanar VOA Hausa, ra'ayina a yau shine shugaba Muhammadu Buhari ya sauke hafsoshin sojin Najeriya tunda sun gaza kawo ƙarshen Boko Haram, dani yadda matsalar tsaro a Najeriya ta zama kadangaren bakin tulu. Allah ya kawo mana mafita, amin. A sakon haɗin gwiwa daga Aminu Adamu Malam Maduri da Rabi'u da Kwad Dunari da kuma Kani Siniya Dunari suka ce assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku bamu dama don kira ga gwamnatin kasar mu Najeriya ya kamata ta ɗauki sauraron matakai wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro a yankin mu na arewa, kamar yadda take ɗauka wajen yaki da coronavirus, domin kullum al'amarin ƙara taɓarɓarewa yake yi, garkuwa da mutane na nema ya zama ruwan dare a yankin. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala. Sakonmu na gaba ya fito daga Hajiya Mamman Gusau Zaria, tace ina kira ga hukumar zaben jamhuriyar Niger da ta ji tsoron Maiduka da ta fitarwa jama'ar kasar abinda suka zaba. Sai sakon Shehu Adamu Rijau yace daga gobe Alhamis dai shikenan mun yi ban kwana da shekarar 2020, tabbas duniya ta jiga ta sosai a wannan shekarar, fata shine Ubangiji Allah ya sa mu shiga sabuwar shekarar 2021 da kafar dama, amin summa amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Habibu Abubakar Binnin Bayar Niger, yace salon VOA Hausa, ku bani dama na yi kira ga masu yaɗa jita-jita akan shafukan intanet dangane da sakamakon zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki da aka gudanar a ƙasata ta Niger, da cewa ya kamata su daina yin haka saboda hakan wani abu ne da zai iya kawo ruɗani tsakanin al'ummar ƙasa, matuƙar in ba daga hukumar zaɓe ta ƙasa suke samun labarin ba, musamman a daidai wannan lokaci da ƙasar ke buƙatar natsuwa da kwanciyar hankali domin a kai ga cimma harkokin wannan zaɓe da aka yi ba tare da wani rikici ya taso ba. Allah ya sa wannan kira ya kai ga kunnuwan da aka yi domin su. To madalla, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Joe Biden mai jiran gado ya ce zai tashi tsaye sosai wajen yaki da annobar COVID-19. Cikin matakan da zai dauka har da ƙara yawan rigakafin da ake yi wa mutane, yayin da gwamnatin shugaba Donald Trump ke yin buris da sukar da ake yi mata game da matakan da ta dauka na yaki da COVID-19 wanda ta kashe kusan mutane 339,000 a Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasar su kare ikon da ya yi amfani da shi wajen hana kashe kuɗi dala biliyan 740 a fannin tsaro. Kodayake ya yi hasashen cewa shugabancin 'yan Republican da ya bayyana a matsayin gajiyayyu marasa wani tasiri a majalisar za su bari a yi watsi da matakin nasa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da yiwuwar saidawa kasar Saudiya wasu makamai guda 3,000 akan kuɗi har dala biliyan 290 a cewar ma'aikatar tsaron Pentagon a jiya Talata.
To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta ce an yi gabatar da shirin, kuma editan mu ta yau sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Esteru, da ke muku fatan alkhairi, ma'assalama.